Jam'iyyar ASU din dai ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin ne a wani taron shugabanninta da aka fara a daren ranar Alhamis wanda ya kai ga safiyar yau Juma'a. Sannan suka cimma matsayar mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aikin kafin su iya daukar kara. La'akari da shawarar da lauyoyin kungiyar suka bayar kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar a matakin kasa Crispy Wuna ya shaida mana.
Ba wani dogon magana da zan iya yi yanzu. Illa dai mun san cewa mun janye yajin aikin domin umarnin kotu. Da su Vice Chancellor Senate na University su ne za su tamu lokacin da za bude jami'o'i. Mu dai namu da membobinmu ne mun bi umarnin kotun da aka bayar kuma shawarar da lawyer mu ya gaba.
Matakin na kungiyar ASU ya biyo bayan korafe-korafen 'yan Najeriya a shiga tsakani don sulhu da shugaba Muhammadu Buhari da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiamila suka yi, in ji shugaban kungiyar Emmanuel Oso dake a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a. Duk da cewa sharaɗin da malaman suka bayar a yayin dakatar da yajin aikin ya sanya fargaba a zukatan ɗalibai iyaye da ma wasu 'yan Najeriya, wasu ɗalibai sun yi imanin cewa za su sami damar kammala karatunsu da zarar malaman sun koma bakin aikinsu.
Na ji daɗi sosai saboda zaman gidan nan da nayi ba abin da nake yi a gida ba aiki ba komai kuma a halin yanzu ma ya kamata a ce tun last year na gama makaranta amma saboda ASU har yanzu ban gama makaranta ba. Yawwa wannan condition da ASU suka bada akan cewa idan ba a biya su bayan sati biyu za su ƙara koma strike ban ji daɗi ba gaskiya. Kuma ni abin da zan iya gawa gwamnati don Allah taimaka su iya ASU saboda mu samu mu gama makaranta. Wayansu da yawa daga cikin cosmic nina wasu sun bar kuɗin mu sun ko ba wani kawo makaranta private university amma mu yaran talakawa ba yanda za mu yi dole sai mun jira ASU da suka yi da muka kuma samu mu gama makaranta.
Ko menene masana da masu shar'i kan al'amuran yau da kullun ke cewa dangane da matakin ASU? Abdulganiyu Rufai Yakubu ya ce
na farko a kalli ita gwamnati menene gaskiyarta cikin lamari da kuma menene aibinta. Ita ma ASU kuma tana da biyun akwai hasala akwai sai a cikin abin da suke yi da kuma in aka kalli wanda su kuma su ne a receiving and wato wanda abin ya fi karewa a kan su dalibai da kuma iyayen dalibai. To na farko dai wannan turta-turta tsakanin gwamnati da ASU ya nuna cewar duka su biyun idan muka yi la'akari da yanda suka ja tunga ba su nuna kulawa ga su daliban da duk dan su ake yi ba. Domin idan muka kalla abin nan fa zaman dalibai a gida ya samu asali tun daga lokacin da aka samu corona aka dawo makaranta dan kankanin lokaci sai aka koma. To in ka aka da wannan watanni da aka dauka da wancan lokaci na corona kusan shekara biyu za a ce. Idan haka yana da kyau a ce kamar yadda su malamai ya kamata su kalli dalibai a matsayin ƴaƴansu, ita kuma gwamnati ta kalli dalibai a matsayin waɗanda dan su take kan mulki kuma suna cikin ƴan ƙasa wanda ya kamata ba su kula ta musamman. Duk su biyun sun nuna rashin kulawa a gaskiya idan aka kalla ta wannan fuskar. Babari na biyu kuma ita gwamnati ta ja tunga kuma hususan babale ne za a dora wa shi wato ministan ilimi da kuma ministan kwadago su biyun nan ba su nuna jajircewa ba ba su nuna kishin al'umma ba akan wannan. Don in ka kalli yanda abin ya rika tafiya abu ne wanda ya kamata na ego maimakon neman mafita. Kuma in aka kalli yanda kakakin majalisa ya shiga cikin maganar mu cikin kankanin lokaci aka fara samun haske to wannan ya nuna su sun gaza shi kuma yayi abin ayaba.
Idan ana iya tunawa dai kungiyar ASU ta shiga yajin aikin gargadin mako hudu ne a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 da muke ciki wanda ta ƙara tsawaitawa sakamakon yadda gwamnati ta gaza biya mata buƙatunta kafin ya rikide zuwa yajin aikin sai baba ta gani a cikin watan Agusta. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar ilimi da ta kwadago waɗanda ke kan gaba a tattaunawa da kungiyar ASU don samu mafita kan lamarin da ya ci tura a lokacin hada wannan rahoto. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.